Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya. Sarfili Hashin Gumel ne tare da Ibrahim Kalmu su yi garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau rana Asabar 26 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafi da su ga kanin labarai.
Sarfilu, shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Wosu yau Asabar, inda zai gana da shugaban Poland Andrzej Duda da sauran jami'an gwamnatin Poland kan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Shugaban Ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau din nan Asabar a taron Doha na kasar Qatar. Yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su kare yawan man fetur da suke samarwa don cike gibin rasa man Rasha. Sannan shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi watsi da bukatar shugaban Rasha Vladimir Putin da kasashen Turai su rika biyan Rasha kudin man fetur da takardar kudin Rasha ta ruble.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za mu ji halin da ake ciki a babban taron jam'iyyar APC na ƙasa a Najeriya.
Sarfilu, shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Wosu yau Asabar, inda zai gana da shugaban Poland Andrzej Duda da sauran jami'an gwamnatin mamayar Ukraine.
To yanzu dai wakilai ne suke shigowa dandalin Eagle Square, inda za a kai ga yin waɗannan zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyyar APC.
To haka kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnan jihar Katsina game da wannan babbar taro da ake gudanarwa. Idan muka dawo nan Amurka kuma za mu ji dalilin da ke sa wasu matasa 'yan asalin nahiyar Afirka ke jefa kansu cikin halayen da ba su kamata ba. Ko me yasa?
Kuma yaro yana ganin baka isa ka kira shi ka masa magana ba. A takaice, son kuɗi, ci da sauri, a sha yanzu, magani yanzu, shi ya kawo musu irin wannan.
Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, a yau ma muna tafi da shirin A Dawo Lafiya, wanda ba baya komai kiri ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Wosu yau Asabar, inda zai gana da shugaban Poland Andrzej Duda da sauran jami'an gwamnatin Poland don su tattauna kan mamaye Ukraine da Russia ta yi. Za a yi wannan ganawar ce a cewar Amurka a daidai lokacin da alamu ke nuna cewa Russia ta karkatar da akalar yakinta daga Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine, zuwa gabashin kasar. Poland, wadda mamba ce ta NATO, ta karbi 'yan Ukraine masu gudun hijira sama da miliyan 2. Ana gadin Biden, wanda magajin garin birnin Wosu Rafael Trzaskowski ke Warkiya, zai gana da wasu daga cikin 'yan gudun hijira a yau din nan Asabar don tattaunawa kan batun samar da tallafi. Daga bisani a yau Asabar din, Biden zai gabatar da jawabi a Royal Castle na birnin Wosu game da abu da ya kira muhimman al'amura na wannan lokaci, a cewar mai baiwa fadar shugaban Amurka ta White House shawara kan al'amuran tsaro Jack Sullivan. Shugaban Ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau din nan Asabar a taron Doha na kasar Qatar. Yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su kare yawan man fetur da suke samarwa saboda cike duk wani gibi sanadiyar rasa man Rasha. Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da manyan kasashen duniya da su kai masa dauki, kamar yadda ya yi a jerin sauran jawaban da ya rika yi a baya a sassan duniya tun bayan barkewar yaki a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ya kwatanta ruguza birnin Mariupol da Rasha ta yi da yadda ta lalata birnin Aleppo na kasar Siriya. Suna ta ruguza tasoshin jiragen ruwanmu, a cewar Zelensky. Ya kara da cewa rashin fitar da kaya daga Ukraine zuwa sauran kasashe zai yi matukar shafar kasashen duniya. Tuni dai rashin samun alkama daga Ukraine ya fara damun kasashen gabas ta tsakiya irin su Masar, waɗanda suka dogara kan irin waɗannan abubuwa. Jiya Juma'a, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi watsi da buƙatar shugaban Rasha Vladimir Putin da kasashen Turai su rika biyan Rasha kuɗin man fetur da takardar kuɗin Rasha ta ruble. Yana mai zargin Rasha da wayon kauce ma takunkuman da aka kakaba mata sanadiyar yakin da ta kaddamar kan Ukraine. Macron ya gaya ma 'yan jarida bayan wani babban taron kungiyar tarayyar Turai EU a Brussels cewa matakin na Russia a tabakinsa baya bisa abubuwan da aka rattafa hannu a kai, kuma ban ga dalilin da za mu yi aiki da matakin ba. Putin ya buƙaci hakan ne a wannan makon yayin da Russia ke kokarin tallafo tattalin arzikinta mai fama da tsauraran takunkuma waɗanda ƙasashen yamma suka kakaba mata saboda mamaye Ukraine da ta yi.
To nan jima kaɗan Ibrahim ya sake dawa da sauran labaran. Kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar APC mai mulki a birnin tarayya Abuja. Yanzu haka wakilin murya Amurka Madina Dauda na wajen taron inda na tambaye ta kowane hali ake ciki.
Yau ne ranar da jam'iyyar APC take taronta na ƙasa bayan an kwashi tsawon lokaci ana ta kai gauro ana kai mari kan taron. Wanda ma har ya sa so biyu ana fa rana ana ɗagawa. To yanzu dai wakilai ne suke shigowa dandalin Eagle Square inda za a kai ga yin waɗannan zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyyar APC. Kuma mutum tara ne suke neman kujerar shugaban jam'iyyar. A cikinsu mutum bakwai su ne suka fito daga shiyar arewa ta tsakiya wadda ita ce aka ba haƙƙin fitowa da shugaba wanda zai zama shi ne shugaban jam'iyyar ta ƙasa baki ɗaya. Sai mutum na takwas daga shiyar arewa maso yamma wato tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari, sai kuma Alimadu Sharif daga shiyar arewa ta gabas. To amma karfinu wasu daga cikinsu sun janye zuwa yanzu nan.
To mene ne sa?
George Akume. To abinda ya sa suka janye shine ita su George Akume tsohon gwamnan jihar Benue da Sani Abdullahi Shinkafi daga jihar Zamfara sun janye a bisa cewa jam'iyya ta nuna alamu tana son ta samu yarjejeniya ne, wato abinda ake ce ma consensus a Turanci. Saboda haka su ɗan bin umarni ne, su ɗan bin shugabanni ne, saboda haka za su bi abin da jam'iyya take so.
To da
farko in ka lura ai jihar arewa ta tsakiya ne ake cewa ta fito da shugabar jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya.
To kin ce
shi a nan ne aka samu mutum bakwai.
Tun farko kin ce shi ya arewa maso tsakiya, wato ita a nan ne ake ba da cewar za a fitar da shugaban. Yana nufin cewa sauran da suka fito daga wani gurare ba za a yi la'akari da su ba kenan, kawai a nan za a zaɓi shugaban jam'iyyar?
Eh, to idan maslaha za a yi, dama ka san lokacin da ake rarraba shiyoyi an ba shiyar arewa ta tsakiya ita ce wacce za ta kawo shugaban jam'iyya wanda zai riƙe jam'iyyar har na shekaru huɗu. Haka yake a demokradiyya. Idan aka raba shiya-shiya na mukamai, to kaga waɗanda ke wannan shiyar su ne ya kamata su fito dukansu su tsaya takara. Kuma wannan karan an samu mutum bakwai da suka fito daga wannan shiyar da ke ƙoƙarin neman kujerar shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa.
To menene makomar waɗanda suka fito daga wata shiya ba daga wannan shiya ba?
To a yanzu waɗanda suka fito daga wata shiya da ba wannan shiyar ba, kaga kenan da wata makoma. Domin ai tun fil azal jam'iyya ta za su fito da shugabanni. Su bai ma kamata su tsaya takara ba, amma ganin cewa demokradiyya ne suka ce suna so, aka ce to su fito su tsaya.
Akwai wani abu da ake tsammanin zai faru a taron kenan ko ana taron zai tafi kamar yadda aka tsara lafiya?
A taron zai tafi kamar yadda aka tsara a bisa bayanan da muke samu. Sai dai kuma daga baya-baya akwai labaran da ke zuwa mana cewa an cimma maslaha ɗin za a samu shugaba ɗaya daga shiyar arewa ta tsakiya. Kuma ana kyautata zaton tsohon gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Adamu wanda a yanzu haka sanata ne, wanda shi ne ya fi kawun goyon baya daga dukkan 'ya'yan jam'iyya daga kowane fanni na ƙasa.
Wakili ya sashen Hausa kenan Madina Dauda da ke halartar babban taron jam'iyyar APC Abuja. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
To Sarfilu, an umarci dukkan mutanen da ke zaune kusa da wani wurin da ke aman wuta a kasar Philippines da su tashi a yau din nan Asabar, bayan da yayi bindiga ya cilla burkushin toka da turiri sama na tsawon daruruwan mitoci. Aman wutan na Ta'al, wanda ke wani tafki a kudu da birnin Malila, yayi bindiga na wani dan lokaci da karfe 7 da kusan rabi na safe a gogon yankin, a cewar cibiyar nazarin aman wuta ta Filipino a wani bayani. Ta yi gargadin cewa wurin na iya sake yin bindiga, wanda hakan na iya tuttudu aman wuta mai malala cikin sauri tare da iskar gas da burbushin toka kai har ma da ambaliyar tsunami. Don haka cibiyar ta nazarin yanayin karkashin kasa ta karfafa shawarar akwashi mazauna yankin da ke fuskantar barazana a kewayen tafkin, bayan da ta daga matakin gargadi daga 2-3. Jiya jama'a, gwamnatin Amurka ta yi shelar kakaba ta kunkuma ma wasu 'yan Najeriya 6 saboda goyon bayan kungiyar ta'addanci ta Boko Haram. An yi zargin cewa sun samar da kayan taimako da daukar nauyi ko kuma samar da kuɗi ko samar da tallafin na'urori ko sauran abubuwa ko hidindumu ga Boko Haram, a cewar wata takardar bayani da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta raba ma 'yan jarida. Waɗanda aka kakabawa takunkuman za a hana su amfani da dukkan kadarorinsu da ke Amurka, za kuma a hana kamfanonin Amurka mu'amala da su. Amurka ta ayyana Boko Haram a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasar waje a hukumance a ranar 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2013. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin, kungiyar ce ke da alhakin kai hare-hare da dama a arewaci da kuma arewa maso gabashin Najeriya da yankin tafkin Chadi da ke bangarorin kasashen Kamaru, Chadi da kuma Niger, inda suka kakkashe dubban mutane tun daga shekara ta 2009. Wasu rahotanni da ke zargin cewa matar alkalin kotun kolin Amurka Clarence Thomas ta buƙaci shugaban ma'aikatan fadar White House a gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ya ɗau mataki na ganin an soke sakamakon zaben shekara ta 2020, ya sa an shiga duba yadda alkalai kan yanke shawara kan ko su tsama kansu daga sauraron wata shari'a ko a'a. Ɗaiɗaikun alkalai kan ɗau matakansu na ƙashin kansu a kotu, waɗanda ba lallai a iya ƙalubalanta ba, waɗanda kuma ba lallai su kasance bisa ƙa'ida ba, kuma wannan ba batu ne da kan kasance dalla-dalla ba, musamman ma idan matan da mijin duk suna riƙe da manyan mukamai. A yayin da kotun kolin Amurka bata saurari wata shari'ar zaɓe da Trump da sauran 'yan Republican suka gabatar ba, alkali Thomas ya kasance ɗaya daga cikin alkalan da suka yanke hukunci kan ko su saurari ƙararrakin ko a'a. Sannan shi kaɗai ne kuma ya kaɗa ƙuri'ar hana 'yan majalisar wakilai masu binciken boren da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurka na Capitol a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021, amfani da wasu takardun fadar White House da ake takaddama a kansu.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamna Aminu Bello Masar na jihar Katsina kuma shugaban kwamitin tantance jerin 'yan takara da suka tsaya neman mukamai daban-daban karkashin inuwar jam'iyyar APC wanda ake gudanar a yau din nan a birnin tarayya Abuja, wanda bayan da kwamitinsa ne ya samu nasarar tantance 'yan takara 89 ciki har da 7 da ba su samu cika sharaɗin tsallake aikin tantancewar ba. Ya tattauna da wakilinmu Halima Abdurraouf.
Ranka daɗe, a matsayinka na shugaban kwamiti da ya yi aiki a kan tantance 'yan takarkaru da suka tsaya ko suka bayyana an yi za su tsaya neman mukamai a jam'iyyar ku ta APC, yaya wannan aikin ya gudana?
To, na farko dai abinda muka yi bayan mun kafa wato sakatariyar ɗin da za ta yi wannan aikin, mun anshi jerin 'yan takara da duka takardun da suka cika na neman tsayawa takara. Mun samu 201 ko da kyau an so sun cika fomo mutum ko sun yi duplication, amma dai mun samu 199 a cikin su mutum 7 ba su tsallake wato tantancewa ba, wa'ansu saboda matsalar takardun su da kuma wa'ansu ofisoshi da ake bukata yana da magana shekaru kamar da jami'a ta bada. Saboda mun yi aiki da tsarin mulkin Najeriya da kuma tsarin mulkin ita jam'iyyar APC da kuma ka'idodin da jam'iyya ta shimfiɗa na gabatar da wannan da. So cikin 199 7 wasu ba cika sharaɗa, biyu wasu zo ba. So actually a kas muna da mutum 190 ko dai 190 ko 192 wanda sun tsallake wannan tantancewa da su ne za a gabata a wurin zaɓe Allah ya kai.
Bayan ka waɗanda ba su zo ba da waɗanda ba su cika sharaɗin takardu na cancantar neman wannan takarkari ba, waɗanne ƙalubale wajen tafiyar da tsarin tantancewar na karɓar mutane da dai sauran suka fuskanta?
Babu wani ƙalubale, ko waɗanda ba su cancanta ba an gaya musu kuma sun ga cewa to abinda aka faɗi din gaskiya ne. So ba su tafi cikin wani fushi da kwamitin ba, sai dai wanda ya zo neman abu bai samu ba, ba zai ji daɗi ba, amma rashin jin daɗin ba wai dan an mashi laifi ne yasa bai samu jin daɗin ba, a'a dan doka ce da ka'ida suka fitar da shi, ba wai wani ya fitar da shi ba. Mun samu kamar koke-koke a rubuce kamar guda 7 kuma mun bi su, ba su kai dalilan da zai sa a ce an hana wani ya tsaya takara ba, dai kan abubuwan da aka gabatar mana. Saboda haka kuma saura mun bawa masu zaɓe. To muna da kyakkyawan sa-rai cewa na farko dai waɗanda suka tsaya zaɓen nan duka sun cancanci abinda duk suke nema, kuma sun san cewa a ƙarshen su dai mutum ɗaya ne zai nasara, kuma matsawar an bi ƙa'ida wadda za mu bi a matsayin mu na jam'iyya kamar yadda mu gwada a wajen tantance 'yan takara. To ba shakka mutanen 'yan jam'iyya da waɗanda suka tsaya takara za su rungumi sakamakon na zaɓen da za a yi da kyakkyawan niyya.
To Madalla Agai da Halim Abdurrab da wannan tattaunawar. Daga Najeriya kuma sai mu danan Amurka, inda matasa baƙar fata 'yan asalin Afirka suke ƙaurin suna wurin aikata laifuka a birnin New York a cewar jami'an tsaron birnin. Lamarin da ya kai ga shugabannin al'umma Afirka kira ga iyaye da su mai da hankali wurin kulawa tarbiyyar 'ya'yansu da kuma mu'amala wato da suke yi da sauran yara. Abokin aikin Baba Yakubu Makeri ya mana nazari akan wannan batu, ga kuma abin da ya haɗo mana.
Tun a shekarun baya, rahotannin jami'an tsaro sun nuna ana ci gaba da kama matasa baƙar fatan Amurka da Latino fiye da takwarorinsu fararen fata da na Asiya. Amma wani abin mamaki a cikin wannan lokaci shi ne matasa da iyayensu suka fito daga nahiyar Afirka sun fara aikata laifuka masu yawa a birnin na New York. Wani tsohon jami'in tsaro da ya aiki a cikin gidaje da dama da ake gudanar da irin waɗannan ta'annati ya tabbatar da wannan magana, inda ya fara bayyana kansa kamar haka.
Sunana Isa Umar Faruk Kataki, da fiti piyaro na Yankasa Community. Akwai wasu unguwanni da yawa da yau 'ya'yanmu ne da kanninmu na 'yan Afirka, wasu Ghana, Gambia, Senegal, Guinea suke sai da kwayoyi wurin. Kuma sunanan suna barna, sunanan suna halba bindigogi, ko even ma Bronze Community, babban polisan Bronze Community na 'yan sanda ma ya taba kira ya tambaya wani problem ke damun mu Afirka. To yanzu sabida yaranmu baya controls, balle inda na taba haiki na security River Park Towers, masu kawo kwayoyi ma suna ba 'ya'yan su haifaffun garin gama, yaranmu ne daga 'yan Nigeria, 'yan Ghana, 'yan Guinea.
Rahotannin 'yan sanda sun nuna ana samun irin waɗannan matasan na Afirka da ma aikata laifin kisa, inda a bara wani matashi da iyayensa suka fito ƙasar Gambia ya kashe mahaifiyarsa saboda tana masa fada ya rabu da abokan banza ya kama sana'a. Shi ko sarkin musulmi a New York, Alhaji Yahuza Abubakar, ya ce iyaye na da muhimmiyar rawa da za su taka wurin tarbiyyar 'ya'yansu, inda ya ƙara da cewa
kuma yaro yana ganin baka isa ka kira shi ka masa magana ba, a takaice son kuɗi, ci da sauri, a sha yanzu, magani yanzu, shi ya kawo musu irin wannan. Saboda haka muna so mu kira administration mu zauna da wasu su sun so mu miƙo wuya. Ya so mu zauna mu lecture su, mu gwada musu yadda ya kamata su tafi garin saboda a samu zaman lafiya. Amma idan suka kiya mu za su jawo mu cikas, because kowa ya shiga matsala duk mu za a nema. Yanzu mu ba ku ata mana lokaci ba.
Shi ma Muhammad Bashir Kabore, mataimakin shugaban kungiyar 'yan ƙasa da ta hada da al'umman Ghana da Najeriya da Gambia da Nijar da sauransu, ya ce akwai buƙatar sanya idanu akan kai komon yara, inda ya fara jawabinsa kamar haka.
Iyaye a kula a duba domin crime da ke gudana cikin United States, in ka je mafi yawanci ya ce yayanmu ne na Afrika ake samun sore. Don shi muna kira a masaniya Vice President na 'yan ƙasa, don Allah jama'a a yi kokari a ringa kulawa da shiga da fitan yaranmu.
Sai dai shugabanni a fannin cigaba a wannan shekaran sun gabatar da sauye-sauyen shari'ar laifuka da aka yi don niyyar gyaran rashin daidaito da ke sa ake kama bakar fatan Amurka, ana yanke musu hukunci kana ana tsare su. Amma a aikace a garuruwa irin su New York, waɗannan sauye-sauye za su citara, lamarin da ka iya ƙara yawaita aikata laifuka, inda za a ƙara cin zarafin bakar fatan Amurka tare da tsare su a maimakon kare su, a cewar masana. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin New York.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri, kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A koda yaushe idan ana so za a iya shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shirye mu. Yanzu haka anan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11:21 na rana. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau din shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da Malam Ibrahim Danyaro, shugaban wata kungiyar masu motoci da direbobi a birnin Zandar na jamhuriyar Nijar. A don haka za mu tashi ne inda yake bayani kamar haka.
Yanga na magana hanya. Hanya mai kyau tana sa hatsari, mara kyau tana sa hatsari. Amma hanya mara kyau ta yi kawo rashin hatsari da tsoro ko an kiɗe ita. Yanzu kiɗima hanya ta sabo hanya ce, kiɗima ce ke lafiya. Kiɗima hanya kiɗimuni, kiɗima hanya hanyar mata mai yanzu ala ciki. Ka cika hanyar hatsari sai dai kawai mota ko ta yi da lafiya, amma ki ga an yi gudun gudu ya sa hanyar hatsari daga nan zuwa take ta harai. To, abubuwan yanzu mana mutane da kamar mutane da muke tuki, kamar ba mu da hankali, kamar mun shawo na abu da tuku. Ka ɗauki mutane, ya kamata ka san yawanin mutane, ka san yawanin mutane a kan kai da wanda suke ciki da wanda suka gamu da su. To, duka wani an yi birsu an mace shi. Kana jin gani abin ci ba da shawara. Da mun kungiyoyi masu motoci da su dirobi da kuma mu zo mu zauna tare mu san me ya kamata mu yi, wanda ya kamata ka sauki a ciki ba fasa. Sai dai ka sauki a ciki. Tunda za ku dogon za a ɗauka sai a dogon dokoki da sama sai a ce a birsu. Tunda ni ya zama yau shekara 17 mun yi zama annami. Mun yi zama mun ajiye duk irin abubuwan da ka hatsari yanzu a kan maganinsu. Sati da na biyu aka fara aiwatar da nabu. Wannan sati na biyu aka dakatar da su. Paske akwai sarrai.
Ba a hukunci.
Ba a hukunci. In akwai sarrai kina abu bai tiya. Kuma dai ba ke shi kaso bane yake da solution, ba shi bane solution. Akwai hanyoyin da ya kamata a yi wani za a yi labarta da direba da kan shi a hana shi neman abincin ya ce na garin tsawon lokaci. Kina jin wannan yana iya kowa ya zama ci kina ana neman abinci na ba kaso a kai ne ba ganin da lafiyar ta dukume an hana duka mota tsawon shekara guda ko biyu ko uku. Kina jin gadi jasa solution to be ba su duwa zai yi kina samu ta kai da to dan aka ka kaso kai wata ko ta biyu ka wata ji ba a ci gaba da kai ka ci gaba da kai shi na dai kina na biyu babu biyan hakkin mutan da ya ci kashewa. Duk mutumin da ya kashe mutum ya san za su yi da gidansu a biya mutane jiya mutane su wasa don mutum ya san ya ɗauki mota ya kan gaci za a hukunta shi za a biya diya diya don wani abin zalige to don wani abin da ke mutum sai cika shi kina gani yanzu na mutane mutum a shan iska mutum babu wani samu diya ko guda dalili waccan motar take ɗauke da mutanen ba ta da ishora nan ba Najeriya ce wadda take da wannan ita ce a yanzu mutum tabbata ba da takaranta ko suke yi sahihin takaranta. Kin ga birnin zama na dole sai an sa ido ana so a samu solution problem. An kashe mutane mutum na ɗaya 20 ya sha biyar ya goma. An kashe matar yan ta mashin tana nan ya rikici. An kashe uwa ta baƙiya. Babu tiyar za a ɗauki wani yaunin su. Na zamu madam, na zamu. Ina miki so mishi.
Harakar takardun mota ma su ma sai an ɗauki mataki wannan a kai ko?
Daga mota kin Allah ne ke sa takardun mota gidan. Misali ya kira ki misali yanzu ga example ne concrete. yanzu kuka muke cikin wani gidi ba madam daga don muke da shi wata uku a sosai shi kata wani muke sa mu sai patent mu sai biyan su mu visit amma aikin ya gagare mu don an bar wasu basu da haƙi su suna aiki kuma azare ma jin biya fata da fiye ta mu zamu biya madam kin ya ga mata community da shiga barci wanda yake da haƙi abu yayi wanda bai da haƙi ya bai wanda yake da haƙi in yi bari da ba a sa wani hukunci zalim shi ne sun shine solution to problem
ta hukunci ne tsanani
ko kake kai mata parce que da in an ce baka wuta da mota baka rasa wuta ka wuta na ce karfa da mota ba fi ba ka wuta na ce ka wuta mota da kuma abuwa ne saka ki kawo matsala kuma in ba muddin ba sai aka aka maganin babban sai ina zama ba muna halaka da yan uwan da gangan babu wani abu da zai mu ciwo a cikin kina dan na kashe mutane ba abin da kai wanci ya kashe ba abin da kai wanci ya kashe ba abin da kai ko wa sai abin da gidawa ba ya kuma ta mutum mu masu motoci da direbobin mu da hakuna mu zauna mu huskanci abuda ne ya ne kamata mu gyara wannan aikin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimaka mu amma mun yi dan muna yin abin da muka dama lokacin da muka dama inda muka dama zan buga mu da kontrakin a gaba dan Allah ba sa mu sauki
to madalla a gaida malam Ibrahim dan yaro a wannan mako ne kuma aka yi wani mummunan hadarin mota a Ghana inda mutane 14 suka mutu kurmus nan take wani da ya shaidi lamarin ya yi wa wakilin mu Hamza Adam karin bayani
wata babban mota mai dauke da duwatsu ta yi karo da wata motan renta nan take ita wannan karamin motan ta kama da duk mutanen da ke cikin wannan motan ka kone kurmus wata abin da ya sandina shi wanga mummunan hadarin mota shine ita wannan babban mota wanda take da duwatsu akwai wani kwana daga tsakanin wani gari da ake ce mai shema da samasa to ita wannan babban mota ta so ta yi wata mummuna uba take ce Allah ya kaddara ita wannan karamin mota kuma tana nan kahe ce ita wannan babban mota ta kara da ita wannan karamin mota ita wannan karamin mota ta shi kafa ita wannan babban mota daga bisani dai wuta ya kama inda su mutane suke ci wannan karamin mota ba wanda an ka same shi a raye kuma ba ka iya ka gane ko wani shine wani su duka sun mutu kuma sun kone da wuya a gane ko su waye
hadarin mota na daga cikin masihun da ke ci gaba da lakumin rayukan jama'a tare da tattalin arziki na kasar abinda wasu al'umma ke dora alhaki bisa wasu direbobin da ke kazamin gudu tare da mashin kayan maye Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
to madalla gaida Hamza Adam da wannan rahoton anan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako in Allah ya kai mu yanzu madadin wadanda kuka ji muryoyin su musamman bakon namu Malam Ibrahim dan yaro da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makerije daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Koma dalla yanzu kuma lokacin da zamu karanto kadan daga cikin sa'i da kuma su auki aiko mana ta email sakonmu na farko ayo ya fito daga Shehu Adamu Rajo yace a yayin da watan azumin Ramadan ke kawo jiki muna kira ga yan kasuwar mu da sabab farashin kayayyakin masarufi a yadda suke idan ma har ba za su iya ragewa ba domin sun saba ƙara kayayyaki tsada a irin wannan lokaci saboda kawai su ci riba mai yawa dan sun ga bukatun jama'a ya karu to Allah ya kyauta Sakonmu daga kuma na hadin gwiwa ne da ya fito daga Salamata Haruna Daba da antumatar Baffa Haruna Bajoga. Suka ce muna ta kungiyar zabi sanka da taimakon juna murna cika shekaru 60 da kafuwa. Da fatan Allah ya kara kungiyar daukaka kundin tsarin mulkin wato kan yancin yin addini da kuma kariya daga rashin daidaito. Sai mu ce amin. Sai kuma sako daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau. Suka ce da matsalar rashin tsaro APC ta amfani ta lashe zaben shekara 2015 yanzu kuma mun fahimci PDP na son ta yi amfani da matsalar rashin tsaro dan ta lashe zaben shekara 2023 dan haka mu dai a ganin mu inda har APC ba ta zama dogara ba to ba lalle bane PDP ta zama fita ba domin yan siyasar Najeriya tamkar dan jimar dan jimai ne saboda haka a dai ta sha'ani kawai wato wai an cuci dan kauye To ƙarshen sakonnin da suka wato ka aika mana kenan, a yau sai a ci gaba da aikowa idan lokaci ba mu dama za mu ci gaba da kawo muku. Masu sauraro, a nan mu kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya tana gabatar da shirin da kuma Hailu Haile wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashin Gumel da na hana kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa na anjima kaɗan da daddare. Salamu alaikum.